Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da wannan la'asariya da fatan mun same ku lafiya. Sunana Sarfil Hashim Gumel. Tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Yau Juma'a ta babbar rana 28 ga watan Yuli na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hawwa dauke da kanin labarai.
Ministan harkokin wajen Faransa Catherine Colonna ta shaida manema labarai a yau Juma'a cewa shugaba Emmanuel Macron na Faransa ya gana da shugaban Niger Mohamed Bazoum a safiyar yau Juma'a. Kimanin mutane miliyan 200 a Amurka ko kashi 60 daga cikin 100 na Amurkawa ke karkashin gargadin yiwuwar mummunan ambaliyar ruwa ko samun zafi mai tsanani da ke karuwa da kuma tsawa. A jiya Alhamis, kasa da makonni biyu da Rasha ta janye daga kokarin wato shirin fitar da hatsi daga tekun Black Sea, Rasha ta fara babban taranta da Afirka a Benin St. Petersburg.
To kanan labaran duniya kenan. Cikin shirin za a ji cewa a karan farko jagoran majalisar sojojin da suka yi juyin mulki a Niger ya yi jawabi.
La dure réalité de l'insécurité au Niger.
Yace lalacewar al'amuran tsaro abu ne na zahiri da jami'an tsaro da al'umma ke dandana kudarsa.
Haka kuma za a ji cewa har yanzu masana na ci gaba da tofa albarkacin bakin su game da wannan juyin mulki na jamhuriyar Niger din.
Kana da ladabi da biyayya. Wannan ladabi da biyayya da ke gare shi shi yake sa wata rana ma dan Niger ba su ganewa kamar yace wannan fari ne kuma ya dawo yace wannan baki ne.
Daga nan za mu ji abin da ƴan ƙasar Niger ke cewa game da juyin mulkin. Sai kuma shirin duniyar Amurka da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuma su wa ruku ke aiko mana ta hanyar email. To amma fa sai mun fara da shirin labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka ga labarun mai karantawa Hawwa Sharif. Ministan harkokin wajen Faransa Catherine Colonna ta shaida manema labarai a yau Juma'a cewa shugaba Emmanuel Macron na Faransa ya gana da shugaban Niger Mohamed Bazoum a safiyar yau Juma'a. Colonna ta ce Macron ya bayyana cewa Bazoum yana cikin koshin lafiya kuma ana ganin shi. Shugabannin sojin Niger dai sun bayyana goyon bayansu ga hambarar da gwamnatin ta Bazoum a ranar Laraba, inda suka yi kunnan uwar shegu da kiraye-kirayen da aka rika yi daga ko'ina a duniya, da Allah wadai da juyin mulkin da kuma kira da a mutunta doka da demokradiyyar kasar. Kwamishinan al'amuran siyasa da tsaro na kungiyar haɗin kan tattalin arzikin ƙasashen Afirka ta yamma ECOWAS, Abdul Fattah Musa, ya shaida wa James Botti na muryar Amurka cewa har yanzu Bazoum shi ne halattaccen shugaba da a doka aka yarda da shi, kuma wajibi ne a gaggauta mayar da shi bisa kujerar mulki. Musa ya ce shugabannin ƙasashen yankin za su gudanar da taron gaggawa a ƙarshen mako domin tattauna batun matakin da ya dace a ɗauka domin ganin an sake mai da Bazoum bisa kujera. Shima shugaban kasar Benin Patrice Talon yana birnin Niamey, babban birnin kasar ta Niger, domin duba hanyar shiga tsakani. Har a jiya Alhamis dai ba a san takamaiman wurin da Bazoum yake ba, kwana guda bayan da wasu gungun sojojin tsaron fadar shugaban kasar masu tsaron fadar shugaban suka hambare da gwamnatin tasa suka aje shi a wani wuri kafin daga bisani su yi bayanin hambare da gwamnatin tasa a talabijin din kasar. A wata sanarwa da sojojin kasar suka fitar ga kafafen yaɗa labaran sadarwar zamani, sun bayyana cewa sun yanke shawarar goyon bayan juyin mulkin ne domin kauce ma mummunan fito-na-fito da ka iya kai ga zubar da jini a Niger. Kimanin mutane miliyan 200 a Amurka ko kashi 60 daga cikin 100 na Amurkawa ke karkashin gargadin yiwuwar samun mummunan ambaliyar ruwa ko samun tsananin zafi da ke karuwa da tsawa mai karfi. Hukumar kula da yanayi ta kasa ta ce tsananin zafi mai hadari ya fara kunno kai a yankin arewa maso gabas da yankin tsakiyar Atlantika a jiya Alhamis, kuma ana sa ran zai ci gaba har zuwa cikin ƙarshen mako. Akwai yiwuwar samun tsawa mai karfi da walƙiya mai tafi da ruwa a yankunan arewa maso gabashi da kudanci da New England da kudancin Florida. A halin yanzu ma ana sa ran yanayin mai zafi wato zai ci gaba zuwa yankunan kudu maso arewa da tsakiyar yankin arewaci. Bob Aravec, babban jami'i kuma jagora a bangaren hasashen yanayi a cibiyar ta kula da hasashen yanayi, ya ce zafin ya shafi birane da dama, abin da ya sa jama'a da dama abin ya shafe su. A jiya Alhamis, kasa da makonni biyu da Rasha ta janye daga kokarin shirin fitar da hatsi daga tekun Black Sea, Rasha ta fara babban taro da Afirka a birnin St. Petersburg. A yau Juma'a, ma'aikatar tsaron Birtaniya ta bayar da rahoton cewa shugabannin kasashen Afirka 17 suka halarci taron, inda shugabannin kasashen Afirka 43 ne suka halarci irin wannan taron da aka yi a baya. Kafin dai Rasha ta janye daga shirin fitar da hatsin, ton miliyan 30 ne na hatsin Ukraine aka fitar zuwa Afirka, kamar yadda ma'aikatar ta sanar cikin bayanan sirri da take fitarwa a duk rana tun bayan da Rasha ta mamaye kasar ta Ukraine. Ma'aikatar ta kara da cewa domin haka a yanzu toshe hanyar fita da hatsi na Ukraine da Moscow ta yi ba kawai ya tsaya ga haifar da tashin farashin hatsin ba ne, hakan zai kuma haifar da karancin abinci a sassan nahiyar Afirka akalla har nan da shekaru biyu masu zuwa. A wurin taron an ga hoton da ya tabbatar da shugaban kungiyar sojojin hayan Wagner, Yevgeny Prigozhin, wanda ya tada ma Rasha kayar baya na wadan wani lokaci a watan Yuni. Tantancewar kokof da fasaha ta sa aka gane fuskar shugaban na Wagner da Freddy Mopor, wani babban jami'in kasar Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya wanda shi ma ke halartar taron na Rasha da kasashen na Afirka. Hoton ya sa hakan ya zama karo na farko da aka ga Prigozhin a cikin Rasha tun bayan ta da kayar bayan da sojojinsu suka yi a Rasha cikin watan Yuni. An dai bayyana cewa an ɗauki hoton ne a hotel ɗin Trezny Palace da ke St. Petersburg, hotel ɗin da aka ce na Prigozhin ne.
Tunan ba da jima ba, Hawwa za ta sake damar da ƙarshen labaran duniyar, amma kafin nan za mu leƙa jamhuriyar Nijar, inda sojojin da suka kifar da shugaba Muhammad Bazoum a ranar Laraba ta gabata suka zaɓi komandar rundunar tsaron fadar shugaban ƙasa Janar Abdulrahman Tiani a matsayin shugaban majalisar CNSP domin ya jagoranci al'amuran ƙasar. A jawabin da ya ɗazu da rana ta kafar talabijin, Janar Tiani ya zargi hanɓarɗiyar gwamnatin Nijar da gazawa akan matsalolin tsaro. Wakilin muryar Amurka a Yamai Solomon Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Lokacin da shugaban majalisar ceton ƙasa General de Brigade Abdulrahman Tiani ya bayyana kenan a kafar talbijin ta RTN mallakar gwamnatin Nijar, a jawabinsa na farko ga jama'ar ƙasar Brigadier General Tiani ya bayyana cewa lura da yanayin taɓarɓarewar tsaron da ake ciki a ƙasar ne mafarin juyin mulkin da ya jagoranta.
La dure réalité de la sécurité au Niger.
Yace lalacewar al'amuran tsaro abu ne na zahiri da jami'an tsaro da al'umma ke dandana kudarsa, wanda kuma ya haddasa asarar dumbin rayukan jama'a tare da tilastawa wasu ficewa daga matsugunansu, yayin da wasu kuma suka walakanta. Munanan hare-haren da aka kai a Boso, Inates, Shinagoder, Anzuru da Bokorat da dai sauransu abu ne da ke tunatarwa akan mawuyacin halin da aka shiga.
Nous devons en toute humilité et en toute sincérité de poser les questions de savoir.
Ya kara da cewa salon yakin da ake amfani da shi don tabbatar da tsaron kasar mu, duk da kokarin da ƴan Nijar da ma abokan hulɗa na ƙetare suka yi, ko kadan ƴan ƙasa ba su gamsu da sakamakon da ya sabar ba. Ba za mu ci gaba da aiki da salon da ake ci gaba da aiwatar da shi a halin yanzu ba don kare kasar mu daga barazanar rugujewa.
Non. Le sens et la portée d'une politique sécuritaire qui consiste à procéder à la libération extrajudiciaire.
Yace akwai ayar tambaya game da tasirin sakin tarin shugabannin ƴan ta'addan da mashara'anta ta kulle a matsayin salon yaki a irin wannan hali da muke ciki ba tare da samun tabbacin komai ba. Sannan menene ma'ana da manufar kalaman shugaban dukkan rundunonin mayakan ƙasa da a bainar jama'a ke cewa kwarewar askarawan da ke sadaukar da rayukansu don kare ƙasa ba ta kai ta ƴan ta'adda ba? Menene ma'anar salon yaƙi da ta'addancin da a ƙarƙashinsa aka dakatar da ayyukan haɗin gwiwa da dakarun ƙasashe makwabta irin su Burkina Faso da Mali?
Sur le plan économique et social,
la fannin tattalin arziki da rayuwar al'umma, Janar Tiani ya ce ayyukan inganta harkokin kuɗi da na tattalin arziki da na kiwon lafiyar al'umma da ilimi da batun yaƙi da cin hanci da rubda ciki da dukiyar ƙasa da rashin hukunci na daga cikin fannonin da hanbarerriyar gwamnati ta gaza ta buka komai, in ji shi.
Sont autant de défis face auxquels le gouvernement de Chi a montré ses limites.
A wata sanarwar ta daban wacce Colonel Major Amadou Abdourahmane ya bayar a ɗazu-ɗazu da sunan majalisar CNSP na cewa sun samu labarin wasu kusoshin gwamnatin Muhammad Bazoum da suka samu mafaka a ofisoshin jakadancin wasu ƙasashen waje na ƙoƙarin tsara wani abin da zai ba su damar kai farmaki don ƙwato shugaba Bazoum daga inda ake tsare da shi. Sojojin na CNSP sun gargaɗi masu wannan yunkuri su janye ƙudurinsu domin abu ne da ka iya jefa rayuwar al'umma cikin haɗari, in ji su. Abin da ke nufin har yanzu ana cikin zaman ɗarɗar musamman a unguwannin da ke kewayen fadar shugaban ƙasa, ganin yadda rahotanni ke cewa an buƙaci masu aiki a irin waɗannan wurare su zauna a gida har sai ƙura ta lafa. Sulai Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To, a gaida Sulai Mummuni Barma, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Ƙasar Vietnam ta buƙaci masu kafafen sadarwar zamani na duniya da su yi amfani da ƙwaƙwalwar mutum-mutumi wajen ganowa da cire abin da ta kira da guba a bayanai da labaran da ake bugawa ta yanar gizo, wani lamari da ake gani da hanyar faɗaɗa takoda da take yi wa kafafen sadarwar ƙasashen waje da takurawa ga faɗin albarkacin baki, cewar masu fafutuka da masu kare haƙƙin ɗan adam a ƙasar. Ƙasar Vietnam dai ta kasance kasuwa mai maiƙo ga kafafen sadarwar zamani na duniya. Daga cikin al'ummar ƙasar na kusan miliyan 100, mutane miliyan 75,600 na amfani da kafar sadarwar Facebook, kamar yadda wata cibiyar bincike da ke da mazauni a Singapore ta bayar, wato ta sanar. Tun bayan da hukumomi a ƙasar ta Vietnam suka fitar da tsauraran matakai da suka takawa kafafen sadarwar zamani birki a ƙasar, suka kuma nemi irin waɗannan kafafen sadarwa da su cire duk wani abu da gwamnati ta kira da guba, umarnin da dama daga ciki suka kiyaye, matakin da kungiyoyin kare haƙƙi ke ganin gwamnati ta ɗauke su ne domin rufe bakin masu caccakarta. Kafafen yaɗa labarai a ƙasar sun ce gwamnati na amfani da kalmar guba akan duk wani labari da ta ɗauka a matsayin ƙarya ko wanda ka iya tada fitina ko ya saba da manufofinta. A ci gaba da buga wasa a gasar cin kofin ƙwallon ƙafa ta mata na duniya, a yau Juma'a zakarun tarayyar Turai wato Ingila sun lallasa ƙasar Denmark da ce ɗaya mai ban haushi ta hannun 'yar wasanta Lauren James, wadda ta zura ƙwallo a raga minti 5 kacal da fara wasa. Ita kuma ƙasar China ta kwashi kashinta a hannun Denmark ne a rukunin D, inda 'yar wasan gaba ta Denmark ta ci ƙwallon a minti 90. Nasarar da England ta samu tun fara wasanta na gasar ƙwallon ƙafar ta mata na duniya ya sa da dama ana ganin ta fara sakata da farin zare da ka iya kai ta ga gagaruman nasara a gasar. Duk da dai wasu na ganin nasarar da England wadda ta ka iya kai ta zuwa ga matsayi na gaba daga rukunin na D ta gama da cikas sakamakon raunin da 'yar wasanta mai tsaron gaba Kira Walsh ta samu a gwiwa a fitowar farko, wanda ya sa Tillis aka fita da ita daga filin wasan akan abin ɗauka marasa lafiya. A ranar Talata mai zuwa ne ake sa ran England za ta kara da China a filin wasa na Adelaide a wasanta na ƙarshe a rukunin D, inda ita kuma ƙasar Denmark za ta fafata da ƙasar Haiti a Perth.
Hawwa Sharif kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, hadi yanzu dai muna kan batun juyin mulkin da ya faru a jamhuriyar Nijar, inda a wannan karan babban editor sashen Hausa Alheri Audu ta zanta da babban masanin harkokin zamantakewa musamman a Afirka, Farfesa Uba Namaiwa, akan abin da ya sanadin faruwar wannan al'amari.
Lalle gaskiya ne al'ummar Nijar suna buƙatar shi, saboda ba a zargin shi ko kuma in ce idan suka tsaya suka kama kwatanta shi da shugaban ƙasa wanda shi ya ɗauki wurin nashi, to yanayinsu ya ɗan sauya, wato ba ya da tsananin iko kamar wanda yake gaban shi wanda ya ɗauki wurin nashi. To wannan 'yan Nijar suna yaba mishi bisa ga kan haka. To amma me yasa nace saboda kuna kallon daga nesa, abin da yake faruwa shi ne cewa shi shugaba Bazoum, wato tsohon shugaban ƙasan, bai saka mishi ragama ba ta iko domin kawai shi ya ja iko kamar yadda ya kamata, wato ya mishi tarnaƙi kenan. Ana ganin cewa ma tunda an yi zargin shi Bazoum kin da cewa da ba shi bane yake iko, tsohon shugaban ƙasan ne yake iko, hata kai inda shi kankan shehuta yace ana so a haɗa su ne a gama su, wato kada su fahimci juna. har yace ma to waɗanda suke faɗin haka nan kin to ai za su jima saboda tsakanin shi da tsohon shugaban ƙasan wato Taba Tajikanwa. To amma duka da haka mutane da suka ci gaba da cewa da bazum kin wato baya da yuka baya da nama.
Menene yasa ka faɗa haka kuma ka bayyana cewa shi shugaba Bazum mutum ne wanda mutane suke yaba kyawawan halayen shi?
Halin farko nashi na kirki shi ne cewa Bazum baya sata, wato baya shiga Baitul Mali, baya shiga Baitul Mali ya ɗauki kuɗin jama'a ya je ya rubuci da su kamar yadda wanda ke wanda ya riga shiga wurin yake yi. Na faɗi na ce wanda ya riga shi ya rubuci da kuɗin jama'a. Na biyu mutum ne wanda baya da riko, za ka yi faɗa da Bazum kirsa alheri abu amma minti biyu ba haka na shi ya manta kun yi faɗa, sai dawo yana wasa da kai ma, wato baya da riko. Na uku halin shi na muhimmanci shi ne cewa mutum ne wanda idan ka ciyo kan shi ka ce mishi wane zo mu yi kaza, aka samu ka ciyo kan shi ya yarda, to kai da ka ce mishi zo mu yi kazan za ka dawo bisa ga abin da kai ka ce a je a yi shi bai dawo ba ya fata shi.
Ya dire.
Kai fa ka ce mishi mu je. To kai da ka ce mishi mu je za ka dawo amma shi fa ya tafi. To na uku na hudu kana da ladabi da biyayya. Wannan ladabi da biyayya da ke gare shi yake sa wata rana ma ɗan Niger ba su ganewa kamar ya ce wannan fari ne kuma ya dawo ya ce wannan baki ne. Wato in ya ce fari ne to wani ya gamu da wani wanda shi yana jin kunyar mutunan nan ya ce mishi abin nan ba fari bane baki ne. Alal misali a zamanin da aka yi juyin mulki na shekara 1996 a zamanin nan yana minista na harkokin ƙasar waje yana Paris, dai Allah wadai da wannan juyin mulki da Janar Ibrahim Ba'ari mai nasara yayi. To daga baya sai inda haccaye ma wanda ma ya shiga cikin gwamnatin wannan Ibrahim Ba'ari mai nasara mutum ne wanda baya da jiyauci. To sai daga baya gashi to mutane da ba su san abin da yasa aka yi haka saboda jam'iyya ce ta aika shi a can saboda ta tsananin ladabi da biyayya shi ya yarda ya je shi. To amma waɗannan ababen da na faɗa ne akwai abu hudu kuma da ya zamanto ba su da kyau a wajen shi. Shi ne na ɗaya wato bai kama komi da muhimmanci ba, komi yakan ɗaukan shi kamar sama-sama hakan ga, wato bai kama shi da muhimmanci yakan maida shi abin wasa. Na biyu shi ne cewa da a gare shi wanda ya hira da shi na ƙarshe shi ne yake da gaskiya. Alal misali kamar ke in kika je kika yi hira da shi har ya gamsu da wannan hirar ba na ce miki ya tafi ba ko sai dai ke ki dawo, to in ya haɗu da wani can gaba wanda za a gaya mishi da ba haka ba ne to za a yarda da wancan kyan. Na hudu na uku filifa shi ne cewa da mutum ne wanda in ya fara magana duka minti biyu ne yake sa abin da yake faɗi, daga bayan fa abin da za a biyo to akwai kaɓa sosai a cikin maganganun da yake.
Me yasa ka ce haka?
Madalla wato idan a gaban shi akwai mutane wanda suke taɓa mai, wannan halin shi ne wanda ni na yarda hakan, na ga hakan tunda na yi zama tare da shi.
To Farfesa Abubuwan Maiwa kenan a tattaunawa su da Alheri Audu. Mabambantan ra'ayoyi na ci gaba da fitowa daga jamhuriyar Nijar kan juyin mulkin da ya faru, kamar sauran maza da ke ci gaba da faɗin ra'ayinsu matan Nijar ma ba a bar su a baya ba.
Aji a zarar ɗan Turai ba mu ji daɗi ba, amma kuma Allah sa haka shi ne mafi alheri. Kuma mu in zuwa nan wanda suka kama Ubangiji Allah ya sa su mana adalci, Ubangiji Allah ba su ikon biya mu bukatotunmu, kuma wannan 'yan ta'adda da suke zawa suna karkashe mu ɗiyanmu da jikoki, Ubangiji Allah ba su ikon sa mana maganin shi su daidaita ƙasar mu ta zamna lahiya. Kuma wannan tsadar rayuwa da muke ciki Ubangiji Allah sa ya zame mana kafara ne, Allah ba su ikon duka mu warware duniya, Ubangiji Allah sarkin sarauta, Allah ba su ikon sa mana maganin 'yan ta'adda, Allah ya bai ƙasar mu zaman lahiya. Ina matsayin wal yara da kakal yara, Allah Ubangiji ya kare mana kasal mu.
Suna na Aisha. To dai wannan juyin mulkin da aka yi gaskiya bamu ji ba dadin shi, da so muka yi da a bar shi a gani yayi a ga kamun liddan shi shi ma a ga yanda zai yi, kuma gashi na mu matsaloli ne muke cikin shi kuma ya fara gyaruwa abu an zo an komo baya. To yanzu dai abin da muke fata mu dai Allah dai Ubangiji ya sa a shiga hannun kirki, hannun da zai gyara mu kasa wannan tashi-tashinan wannan da tashi hankalin wannan, dai a samu wanda zai daidaita mu a zamna lahiya, shi muke fata.
Suna na na Khadija. Gaskiya ni dai da rurata ni dai ɗaliba ce, mu harkar karatunmu ne ma muka yi shi, harkar ilimi ita muka yi shi tsakani da Allah, aje kuma yanzu abubuwa duk sun koma baya a ce duk sun koma ba mu dai muna fata ko a tallafa mana karatun mu su ci gaba
sunana Hajiya Umma Zandar nake wannan haraka ta kude ta wallahi tsakani da Allah ba mu shi dadin ta ba tunda mai da kasa baye ne kuma ni ban gaba kwararra kujya da za a ce a yanzu wannan ai kude ta kasa ta fara warwarewa ba su sa kasar mu a gaba ba kuma muna fatan duk wanda yake cikin wannan al'amari Allah ya mani shar sai tsakani da Allah ni ban kowace siyasa amma gaskiya ce za a kudi tunda duk gurin Allah za mu kasa ta jama'a ce a rika sa kasa a gaba Allah ta ko ina iya yin jarabta mu kuma kai hakuri sai mu ci jaraba kuma sai warware mu wani abu amma a ce kawai to in ba ni bane gidan ba ta rawa ba yi ba
an zo muna karshen wahala a Niger kukan mu yanzu ya koma murna dan shi yasa muke kira ga al'umma maza da mata yara da manya su gama ƙarfi da ƙarfi saboda wannan abun yanzu aka fara shi shekara 12 'yan Niger suna cikin halin haula'i to komin nisan dare dai gari zai waye wannan sojawa da suka yi juyin mulki abin da muke so shine sun yi ne amma saboda ƙasa waɗanda aka yi abin da ya wuce muna so ya zama mana tarihi 'yan Niger su ji suna cikin kwanciyar hankali kowa yana kwana lahiya a gidan shi kowa na da halin ya sai abinci komi ya komo sauki yadda yake
to a gaida Tamar Abara ta tattaro mana wannan ra'ayoyi wannan shirin na zuwa muku ne ganin sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger za a iya samu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM haka ko duk lokacin da ake so za a iya zuwa shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com yanzu anan Washington DC agogon mu na cewa karfe 11:22 na safe yanzu kuma sai shirin mu na gaba
jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka yayin da dakarun da ke tsaron fadar shugaban kasa a jamhuriyar Niger suka bayyana cewa sun hanbara da gwamnatin shugaba Muhammad Bazoum za ku ji abin da Amurka take cewa kan wannan juyin mulki a wannan makon mai karewa ne aka kuma gurfanar da Hunter Biden daga shugaban Amurka Joe Biden a gaban kotu inda aka tsara zai amsa laifi kan kaucewa biyan kudin haraji sai dai hakan bai yi ba domin mai shari'ar da ke sauraron karar ta dasa alamar tambaya kan wata matsaya da aka cimma lamarin da yasa aka dage shari'ar za ku ji ƙarin bayani kaɗan kenan daga cikin abubuwan da za a ji a cikin shirin na duniyar Amurka sunana Mahmud Lalu to kasashen duniya da ƙungiyoyin ECOWAS da na tarayyar Afirka ta AU kai hamada majalisar ɗinkin duniya sun yi Allah wadai da juyin mulki da wasu dakarun da ke tsaron fadar shugaban kasa suka ce sun yi a jamhuriyar Niger a ranar Laraba dakarun fadar suka garkame fadar tare da tsare shugaba Bazoum da iyalansa inda daga baya suka sanar da cewa sun karbi ragaman mulkin kasar wannan al'amari ya janye kwakwasar suka daga kasashe da kungiyoyi irin su ECOWAS da AU da ma majalisar ɗinkin duniya wata sanarwa da ofishin sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya fitar ta ce Blinken ya gana da Bazoum a ranar Laraba ta wayar tarho inda ya ƙara jaddada masa goyon bayan Amurka wajen kare tsarin mulkin demokradiyya a Niger a cewar sanarwar Blinken ya kuma jaddada ci gaba da nuna goyon baya ga al'ummar Niger da sauran ƙawayen Amurka da ke yankin tare da bin sahun masu yin Allah wadai da juyin mulkin Blinken ya kuma ja hankalin Niger cewa alaƙar Amurka da ƙasar ta fuskar tattalin arziki da tsaro za ta wanzu ne kawai idan ƙasar ta ci gaba da bin tafarkin demokradiyya bin doka da kare haƙƙin bil'adama wannan kenan a gefe guda kuma a wannan makon mai ƙarewa ne aka gurfanar da Hunter Biden daga shugaban Amurka Joe Biden a gaban kotu inda aka tsara zai amsa laifi kan kaucewa biyan kudaden haraji sai dai hakan bai yi ba domin kotun ta dasa alamar tambaya kan wata matsaya da aka cimma tsakanin sa da masu shigar da kara lamarin da yasa aka dage shari'ar asali an tsara Hunter zai amsa cewa ya aikata ba daidai ba wajen kaucewa biyan kudaden haraji da suka haura dala 100,000 a shekarar 2017 da 2018 kan kudaden shiga da ya samu da suka kai miliyan 1.5 a cikin waɗannan shekarun. Baya ga wannan badakala, an sa ran Hunter zai amsa laifin da zai taimaka masa wajen kaucewa zaman gidan yari kan mallakar bindiga ba bisa ka'ida ba a lokacin yana mu'amala da hudar Iblis. To sai dai yayin zaman kotun da aka yi a ranar Laraba da ta gabata a gaban mai shari'a da take sauraron karar wacce tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya nada a zamaninsa, Hunter ya janye daga tsarin da aka yi karkashin wannan yarjejeniya cewa zai amsa laifinsa. Sai dai mai sauraron karar ta yi wa yarjejeniyar da aka kulla da Hunter Biden da masu shigar da kara kallon hadarin kaji, inda ta ce hakan ba zai yiwu ba domin Hunter ya janye daga shirinsa na cewa zai amsa laifi. Hakan da ya sa 'yan adawa Amurka suka yi ta tsokaci suna masu cewa matakin yunkuri ne na neman a nuna wa ɗan shugaban ƙasar gata don ya kauce hukunci. Sai dai a ranar Laraba fada shugaban Amurka ta fito ta mai da martani ga waɗanda suke wannan tsokacin.
This case was handled independently, as all of you know.
Sakatariyar yaɗa labarai a fadar White House Karine Jean-Pierre kenan take cewa wannan shari'a ce mai cin gashin kanta da ma'aikatar shari'a take kula da ita ƙarƙashin mai shigar da ƙara da tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya nada. A halin yanzu kotun ta ba Hunter da masu shigar da ƙara kwana 30 kan sake duba wannan yarjejeniya. Wannan kenan. To ɗaya daga cikin 'yan mata ɗalibai da suka kubuta bayan da mayakan Boko Haram suka sace su a garin Chibok da ke Najeriya za ta yi aure a nan Amurka. Joy Bishara ce ta wallafa labarin a shafinta na Facebook a ranar Talata a cewar ta sunan rabin ran nata James. Ta ce yanzu nan na miƙa wuya ga ƙauna, raha kuma babban aboki. Bishara mai shekaru 27 ta wallafa a shafinta haɗe da hotunan saurayin nata da suka yi baiko tare. Ina mai matukar farin cikin fara wannan tafiya da abun kaunata. Miji da mata na nan tafi, Bishara ta kara da cewa a shafin nata na Facebook. A watan Afrilun shekarar 2014 mayakan Boko Haram suka farwa makarantar sakandaren garin Chibok da ke jihar Borno a arewa maso gabashin Najeriya, inda suka sace ɗalibai mata sama da 270. Sai dai 57 cikinsu har da Bishara sun arce bayan da suka jira daga motocin da aka kwashe su. Wannan lamari ya ja hankalin duniya. Ya kuma ba wasu daga cikin waɗannan 'yan mata da suka kubuta damar yin ƙaura zuwa Amurka. Masu sauraro, da aka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan makon, sai wani makon idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Julie Leather Gershon da ta taimaka wajen haɗa wannan shiri, ni Mahmud Lalo ne ke cewa a kasance lafiya.
Madalla jama'a, sai a gafarcin ba za mu samu dama kamu ku ra'ayoyin masu sauraro ba sai wani lokacin a ba mu dama. Yanzu ga labarai amma a takaice.
Ministan harkokin wajen Faransa Catherine Colonna ta shaida manema labarai a yau Juma'a cewa shugaba Emmanuel Macron na Faransa ya gana da shugaban Niger Mohamed Bazoum a safiyar yau Juma'a. Colonna ta ce Macron ya bayyana cewa Bazoum yana cikin koshin lafiya kuma ana ganin sa. Kimanin mutane miliyan 200 a Amurka ko kashi 60 daga cikin 100 na Amurka ke karkashin gargadin yiwuwar mummunar ambaliyar ruwa ko samun tsananin zafi da ke karuwa da tsawa mai karfi. A jiya Alhamis, kasa da makonni biyu da Rasha ta janye daga kokarin shirin fitar da hatsi daga tekun Black Sea, Rasha ta fara babban taro da Afirka a birnin St. Petersburg. A yau Juma'a, ma'aikatar tsaron Birtaniya ta bayyana rahoton cewa shugabannin kasashen Afirka 17 suka halarci taron, inda shugabannin kasashen Afirka a baya 43 ne suka halarci irin wannan taron. A kasar Vietnam, wato kasar Vietnam ta buƙaci masu kafafen sadarwar zamani na duniya da su yi amfani da kwakwalwar mutum-mutumi wajen ganowa da cire abin da ta kira guba a bayanai da labarai da suke wallafawa.
To madalla, masu haro da haka ne makakashin shirin namu na yanzu, sai kuma mun sake da a shirin manadar da karfe 9:30 a agogon Najeriya Nijar Kamaru wanda ya daidai karfe 8:30 a agogon GMT da Ghana. Kafin mu sallah, muna miƙa sakon taya murna ga Alhaji Falala Abdullahi da amaryarsa Zainab Muhammad Idris Zanna, waɗanda za a ɗaura auren su gobe Asabar idan Allah ya kai mu, da karfe 2 na rana a masallacin kofar fari da ke sallatan karkar da ke masarautar Gumel. Ubangiji Allah ba da zaman lafiya ta zuriya ɗaya ba. Yanzu kan amadadin Hawwa Sharif da ta yannan kawo batar da shirin namu, sai kuma Des wanda ya bada umarni tare da haɗa shirin, har ma da injiniyan mu na yau Musa Chank daga nan birnin Washington DC ne Sirfil Hashin Gumai ke cewa salamu alaikum.